sashen Hausa muryar Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niyyar muryar arewa. A gada kuma ana iya kama mu Alfa Radio kuma si za kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Assalamu alaikum, yanzu ma dai Ibrahim Kalmasi Garba ne da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hantsi na ranar Juma'a 23 ga watan Agusta. Bayan labaran duniya, za a ji babi na biyu kuma na ƙarshe na bayanin Dr. Sa'ad Abdulmumini kan gudumawar da 'yan Najeriya ke bayarwa a yammacin duniya sabanin ta'asar da wasu ƙalilan ke tafkawa. Maryam Dauda za ta shigo da shirinta na kallabi, Zahar Fage ta biyo da sharhin jaridun Amurka. Akwai mu kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu. Amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniyar mai karantawa Baba Yakubu Makili. Shugaban Amurka Donald Trump ya fasa halartar bikin shekaru 80 na tuna ranar fara yakin duniya na biyu a kasar Poland. Trump ya sanar a jiya Alhamis a wurin wani buki a fadar White House na sake kafa rundunar Amurka ta sama jannati, cewa mataimakinsa Mike Pence ne zai mai masa a wurin wato wannan buki da za a yi a birnin Warsaw, yayin da shi kuma zai zauna a gida domin ganin an yi amfani da dukiyar kasa a wurin yaki da mahaukacin guguwar Dorian wacce ta nufi Florida daga yankin Caribbean. Yana da matukar muhimmanci na zauna a gida saboda wannan guguwa, Trump ya ce. Akwai alamar guguwar za ta yi girma sosai. An yi hasashe mahaukacin guguwar ta kai wato matsayi na hudu, yayin da ta nufato yankin gabar tekun gabashin Florida a cikin dare Litini a daidai lokacin da Trump din yake shirya dawowa kasar Poland. Trump ya ce ya kira shugaban Poland Andrzej Duda ta wayar tarho domin ya masa bayani, inda ya tabbatar masa cewa akwai bukatar ya zauna ya kula da tsaro da kuma kare al'umman Amurka game da wannan batun mahaukaciyar guguwar. A hali da ake ji kuma, wasu masu hasashen yanayi a nan Amurka sun faɗa a jiya Alhamis cewa mahaukaciyar guguwar Dorian tana da ƙarfi na wato da sanyi kuma, yayin da take shirin afkawa gabar tekun Florida da ke kudancin Amurka a ƙarshen mako, da ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da iska mai gudun kilomita 200 a cikin sa'a guda. Yanzu a jiya Alhamis ana iya hangen mahaukaciyar guguwar Dorian daga tashar bincike na sararin sama tana zagaya sassan duniya. Hadarin da ke tattare da Dorian ya yi barna a tsibirin Puerto Rico na Amurka a Caribbean. Yanzu dai wato a cikin wannan lokaci ne tsibirin ke farfadowa daga barnar mahaukaciyar guguwar Maria da ta afka shekaru biyu da suka shuɗe. Amma tsibirin Virgin Islands na Amurka ya huskanci barnan hadarin kai tsaye. Hadarin na ƙara samun ƙarfi yayin da yake dannawa a kan hanyarsa ta arewa maso yammaci ta kan ruwan Atlantic kafin ya isa Florida. Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tsohon daraktan hukumar bincike manyan laifuka ta FBI James Comey ya saba wa dokar aikinsa, inda ya bayyanar da wasu bayanai da ba na sirri ba ga kafafen yaɗa labarai game da tattaunawarsa da shugaban ƙasa Donald Trump, a cewar kwamitin ma'aikatar shari'a da cikin rahoton da kwamitin ya fitar wanda aka daɗe ana jira a ga fitarsa a jiya Alhamis. Fitar da bayanan shi ne dalilin naɗa mai bincike na musamman Robert Mueller a lokaci ƙalilan bayan da aka kori Comey a cikin watan Mayu shekarar 2017. Sofeto General na ma'aikatan shari'a Michael Horwitz ya ceceki Comey a kan abinda ya kira mummunan misali da Comey ya yi na fitar da bayanai a cikin rahotonsa mai shafi 83 akan binciken da ya gudanar akan ko Comey ko kuma lauyoyinsa sun fitar da wasu bayanan sirri. Ma'aikatar shari'a dai ba ta zargi Komi da aikata laifi ba. Rahoton ya ce Komi, tsohon shugaban daraktan hukumar FBI, ya gaza tabbatar da alhakin da ya rataya a wuyansa na rashin bayyana muhimman bayanai. Wani sabon bincike a Uganda ya nuna mutane da dama suna shirye-shiryen tunkarar zaɓe, kana kuma ana sa ran ganin sai a samu rigima a siyasar Uganda a zaɓen shekarar 2021. Binciken ya yi dubi ga alamomin farko da suka bayyana na tashin hankali kafin zaɓen da kuma hanyar da za a bi a magance wannan tashin hankalin. Wata kungiyar jama'a a Uganda ta Democratic Engagement and Action ita ce ta gudanar da wannan binciken.
Babu ya kubu makera aka saurara da labaran duniya daga sashen Hausar Muryar Amurka a birnin Washington DC. A shirinmu na Asuba an fara jin bayanin wani likita ɗan asalin Najeriya da ke nan Amurka mai suna Dr. Sa'ad Abdulmumini kan gudunmawar da 'yan Najeriya ke bayarwa ga cigaban duniya saɓanin wasu ƙalilan da ke yin abubuwan aisha kamar waɗanda aka kama kwanan nan a Amurka da laifin damfara. Dr. Sa'ad zai ɗora daga inda ya fara magana kan bajintar da yara 'yan asalin Najeriya ke yi a yamma.
Akwai kuma kaga matasa kenan, idan aka zo a cikin matasan kuma akwai wani yaro wanda matashi ne kasa da shekara 30 wanda ake kira Silas Adekunle, wannan shi injiniya ne na kere-keren abubuwa masu sarrafa kansu wanda a Turanci aka fi sani da robotic engineering, wanda kwanan ne yake ya haɗa kai da kamfanin nan na samar da computer da kuma wayar hannu na Apple. Kaga wannan ashe ake ganin kaman engineer da aka fi kowa biya a matasa a harkar shi, kuma yayi kware a ko'ina ana yi da shi. Can baya kuma akwai 'yan Najeriya da suka yi fice ta harkar kere-kere ko a ce fasahar zane-zane na motoci. Buga ma misali kwanan na shi ne Jelani Aliyu wanda yake kamfanin General Motors, wanda kwanan nan shugaba Muhammadu Buhari ya bashi mukamin shine zai jagoranci cibiyar kere-keren motoci ta Najeriya. Amma kafin ya koma Najeriya ya yi bajinta, kuma kowa ya san shi, kuma kowa ya san irin gudunmawar da ya bayar a duniya, Amurka da kuma duniya gaba ɗaya, wanda wayansu kere-keren shi ko zane-zanen shi sun yi fice da kowa ya gani dole ne ya yaba. Sannan aka zo harkar, ka sani harkar da na fi sani harkar lafiya ce. Akwai wani babbanmu kuma abokin aikinmu wanda ake kira Dr. Mukhtar Aliyu, ban san ko za ka sani ba, profesa ne a Jami'ar Vanderbilt wanda shi ma ya yi fice kuma kwanakin baya an ba shi wata kyauta ta girmamawa saboda irin gudunmawar da yake bayarwa. Sannan akwai Dr. Aliyu Fate wanda da a can ya yi karamin minista na lafiya, wanda kafin kuma wannan ya yi shugaban primary health care wanda ake kira ma'aikatar kiwon lafiya ta farko. Amma yanzu ya dawo yana nan Amurka, kuma an ba shi wani babban mukami na shi ne kamar darakta mai kula da harkokin lafiya a bankin duniya, da kuma shi ke kula da wani asusu na tallafawa harkar lafiya wanda aka kiri da Global Finance Facility ko ake ce mai GFF. Amma dai abin da ya kamata a sani shi ne gaskiya mafi akasarin 'yan Najeriya su mutane ne masu jajircewa, masu kuma neman abin kansu, masu kuma bin doka sau da kafa, da kuma su tabbatar cewa sun kare mutuncin kasarsu a inda suke.
Dr. Sa'ad, in na fahimce ka, wato kaya da kenan da bayanin da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari?
Gaskiya na yadda da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, saboda wayannan a gaskiya ba su ko kusa da mu da wakiltar mu ba su yi ba, shi yasa na fara bude batuna da cewa Hausawa kan ce wai wake ɗaya ke ɓata gari, amma wayannan ba su kai ma wake ɗaya ba, don kaman misali ne a ce ka ɗauki cokalin ruwa ka zuba a teku, kana ganin zai iya kawo wani sauyi ko wani abu?
Ba su da wani rinjayen da za har a ce su ne
kai da kuke.
Dr. Sa'ad, ɗazu ka fara ba mu misali da wata a Ingila.
To akwai kemi sunan babanta,
wata kamar yadda ka ce kemi Badenoch.
asalin ta 'yan Najeriya ce ta karɓi mukamin siyasa a Ingila kuma ita ma abin ayaba ne saboda irin gudunmuwar da za ta bayar wajen ci gaban yara ba a Ingila ba kawai da sauran ma kasashe da Ingila ke tallafawa.
Da kake maganar Ingila Dr. Sa'ad har ka sa na tuna da wani Dr. Sama'ila Bello Chafe wanda shi ma ya yi fice lokacin da yake a makaranta a Jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria kuma a Ingila din ma yana wato ana bugawa da shi. Akwai dai 'yan Najeriya kamar yadda ka yi ta bayani da suke ta takarawa kamar yadda kuma kuke yi a nan Amurka. To kana ganin kwazon 'yan Najeriya na daga cikin abin da isa turawan yamma ke ta sa su cikin al'amura duk da ike ana samun baragurbi?
To ai wanda yake kallon alƙalma na bincike da kuma yanda ake tattara bayanai na alƙaliman abubuwan da ke faruwa, mutum zai tabbatar cewa dan baragurbi ɗaya biyu a can a kowace al'umma ana samun baragurbi. Amma sai dai abin da ake buƙata shine mutum ya araba aya da abawa,
haka
tabbatar cewa wannan su ne ingantattun mutane dan baragurbi ɗaya biyu uku a cikin miliyoyin mutane ko ɗaruruwan dubbannin mutane ba zai sa cewa a shafa mu kowa kashin kaji a al'umma gaba ɗaya ba. Ka ce yammacin duniya, amma 'yan Najeriya ba fa yammacin duniya suke ba. Akwai abokananmu da suke manyan farfesoshi kuma matasa ne, suna jami'a kamar ta Qatar da ake kira Qatar University. Akwai wani profesa da na sani Ahmed Awaisu wanda shi ma yana bada iya tashi gudunmuwar a Najeriya da duk sanda hali ya faru da sauran dai abokananmu da suke profesoshi.
To Dr. Sa'ad, wace rawa kuma ita gwamnati za ta taka wajen ganin cewa ku da kuke yammacin duniya da kuke kuma irin ayyukan da tura ke matuƙar yabawa za ku samu ƙwarin gwiwa ku ci gaba da janyo mutunci ma 'yan Najeriya?
To mu gaskiya mu kofar mu abu da take mu bada shawarwari kuma mu bada tamu gudunmuwar iya kokarin gudunmuwar mu saboda Allah ne ba mu wata dama da muka samu kanmu a cikin irin wannan al'ummar da abubuwa sun ci gaba fiye da kasashenmu. Amma tun farko mun samu asali da tarbiyya da kuma ginshiƙin ilimin da ya bamu damar mu zo mu samu kanmu a irin wannan, bayan mun fi kowa ba ne, dama ce da Allah ya bamu. Saboda haka mu kullum, ni a yanzu haka da nake gaya ma, ina ba da gudunmawa ta a jami'a ta da na bari. Ni Jami'ar Ahmadu Bello ne karatun likitanci na kafin bari, amma duk inda hali ya samu ina ba da wannan gudunmawar. Kuma mu ma dai muna samun kyaututtuka na yabo, kamar ba zan faɗi sunan ma'aikata ta bayan saboda ba ita nake wakilta ba. A bara shugaban ma'aikatar gaba ɗaya ya bani wata lambar kyautatawa ta irin yadda ne aiki a duniya gaba ɗaya, amma wai a Amerika ba. Ina sa rai ma banan Allah ya yarda, in Allah ya ci da ni zan tsara samun irin wannan lambar kyautatawa. Amma dai abin da muke cewa shine gwamnati ta ci gaba da ba, na san gwamnatin Najeriya tana iya kokari ta tabbatar cewa abin da ake kira technology transfer ko kuma a rika mai da ilimi gida mutane da suke da irin wannan wayewa da kuma fahimtar yadda rayuwa suke a duniya suna ba su gudunmawar. So mu abin da muke gaya ma gwamnatin Najeriya kullum shine mu kofar mu a buɗe take, kuma mu har yanzu ba mu bar gida ba. Kuma duk sanda dama ta samu, in Allah ya yarda za mu ci gaba da kokarin gudunmawar mu, mu tabbatar cewa ƙasar mu ta ci gaba kuma mun ba da samun gudunmawa da za a inganta rayuwar al'umma gaba daya. Don duk wanda ba a gamsu ba a ci gaba da ko kuma al'umma ba ta amfani da nashi ilimin da kuma fasaha da Allah ya bashi ba, to gaskiya akwai rangwame akan duk wani ci gaba da ka samu a duniya. Ci gaban mutum shine ci gaban al'umma, ci gaban al'ummarka shine naka ci gaban, ba wai ci gaban ka na kai kadai bane.
Dr. Sa'ad Abdulmumini kenan, wani ɗan asalin Najeriya ke bayanin gudunmawar da 'yan Najeriya ke bayarwa a yamma saɓanin zarge-zargensu da ake yi. Kafin mu ci gaba ga Muhammad Wardi.
yanzu kuma bari mu za ku da gefe guda Maryam Dauda ta gabatar mana da shiri na gaba.
Assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Har yanzu dai ina nan tare da Dr. Nafisa Hayatul Din. Idan masu sauraro ba su manta ba, a makon da ya gabata nayi ma dakta wannan tambayar. Dakta, game da wannan batun matsalolin na kwakwalwa ko laruran da suka shafa kwakwalwa. Yau an waye gari a Najeriya, sai kaga maza na kashe matansu ko mata na cakawa mazajen su wuka. Shin irin wannan matsalar tana da nasaba da larurar kwakwalwa?
Kwarai kuwa.
A cikin shirinmu na yau, za ku ji ci gaban wannan hirar. Ga yadda dakta ta ci gaba da bayani.
Akwai abubuwa daban-daban zai yi wuya ka ce ga abu ɗaya takamaimai. Da shi ne ya jawo yanzu ake ganin mata na kashe maza, maza na kashe mata, wa ake kashe-kashe. Amma kuma wasu daga ciki yana mai yiwuwa daga lalurar ce. Wasu lalurai, akwai lalurai kala-kala na kwakwalwa da ke iya canza mutum tunani. Mutum ya rika tunani ko ya yi imani da abin da ba shi bane a zahiri. Wani zai rika tunanin cewa a wani na kai mai hari ne, yana kokarin ya kashe shi ko ya cutar da shi. So wani yana iya daga nan ya ce bari kare kaina, ni bari in riga an kashe mutum. Wani zai tunanin a daga lalura yi tunanin cewa to me ya mamu anan zama a duniya, gara kawai mutum ya huta to ya kashe kanshi. Amma kuma idan na mutu na bar wannan shi kuma fa ya zai yi da rayuwa, ya mutane za su kalle shi? Misali in kaman namiji ne yana tunanin cewa a me amfanin rayuwar shi zai kashe kanshi, zai tunanin to idan na mutu na bar matata da ƴaƴana, na farko wa zai aure ta, wa zai kula da ita, ƴaƴana wa zai kula da su,
sai hada da
za a tsangwame su. Yawwa, to irin wannan yana iya yi tunanin bari in kashe su gaba ɗaya in na gama nima in kashe kaina. So duk irin waɗannan suna iya faruwa. To amma kuma banda haka, mutane suna ganin kaman masu lalurar kwakwalwa su suka fi kisa ko yi ma wani lahani. To amma kuma ba haka bane. Waɗanda ke da lafiyar kwakwalwa ma sun fi yin irin waɗannan. Bambancin shine shi mai lalurar kwakwalwa so da yawa ya yi imani cewa abin da ya daidai ne. Don haka ba zai boye kanshi ba. Na biyu, ba zai gudumma doka ba. Wani da kanshi in ya gama kisa zai je kai kanshi ƙara. Saboda shi a ganin shi ya kiyaye kanshi ne daga abin da ke faruwa. Baya ga haka kuma wasu masu lalurar kwakwalwa, ita kanta lalurar kwakwalwa tana hana su samun hikima da basira na yanda za su yi shi wannan laifi, su yi shi su kauce ma doka. So duk irin waɗannan abubuwan su suke sa an fi kama su. Amma kuma masu lafiya su suka fi yin irin waɗannan aikata irin waɗannan laifuffuka.
To dakta, yanzu kuma sai mu tabo batun matsalar kwaya da yanzu kusan tabbata addabi mutane a Najeriya, a arewacin Najeriya an ce mata su ma sun shiga wannan harkar abin babu kama hannun yaro.
Kwarai kuwa.
Me da me kike gani yake haddasa irin wannan matsalar ta shan kwaya?
Haka, akwai abubuwa da yawa da suke iya jawo matsala irin wannan. Ba za ka mutum ɗaya zai wuya ka cire ko mutum ɗaya ka ɗauka ko mace ɗaya kika ɗauka tana shaye-shaye, in kika ce za ki tsatsefe abubuwan da suka ja take wannan shaye-shayen, to za ki gano abubuwa daban-daban da suka haɗu suka haɗa kai suka sa ta a wannan yanayin da take ciki. Na farko, wani yakan haɗa daga gado. Akan gaji ƙwayar halitta wadda take iya ta sa idan mutum ya fara shaye-shayen ya zama ya kamu da shi sosai. Akwai. Baya ga haka kuma al'ummarmu yanzu yanda take, al'umma ce ta kana zaune ne kai kana Kaduna amma kana magana da wanda ke Saudi Arabia. So duk waɗannan abubuwa sun daɗa buɗe ma mutane ido na cewa abin da ake yi a wani kusurwa a duniya, to kana inda kake nan da nan zaka sami kaga yanda ake yin shi.
To amma su mata, musamman su mata, ya aka yi saka shiga cikin wannan harkar sosai, har abin yake nema ya ɓaci ko ya ma ɓaci?
Ya ɓaci already. So da yawa mata su idan suna da matsala ta damuwa ko wani anxiety muke cewa yawan fargaba ko depression, irin yanda muka yi magana na lalurar kunci
damuwa
da kuma matsaloli na yau da kullun na rayuwa, ya haɗu da kuma baka samu shawarar kirki ba ko ka samu influence ko rinjaya
daga abokan
mutane yawa ba na kirki ba gashi kuma ga yanan ko ina rababa kayan shayayen nan ko ina akwai su so idan duka waɗannan abubuwa suka haɗu to suna iya su sa mace ta shiga daga yi shayayen a danki dan yiki yayi makanki matsala dan ko damuwa dan wani lokaci kadan daga nan sai ya zama ji ko yanayin zaman gidan aure ko zama da iyayi ma zaki ga yarinya ta taso budurwa ba uwarta a gidan tana zaune da matar uba kuma babu jituwa ko wani abu ga iyaye ba jituwa ba kula to irin wannan duk abubuwa ne dake iya sa budurwa ta shiga hadari saboda za ta fita tana neman wannan shakuwar tana neman wannan kaunar to kuma ko in damuwa ne gare ta ba ta da wanda za ta yi magana da shi a gida ya fahimci me take ciki ko kuma ba wanda ya nuna mata cewa zo ketawa ci a jata a jiki a fahimci me take ciki so duk irin waɗannan abubuwa al'adu ne namu na yau da kullun a rayuwarmu amma kuma matasa yanzu ba su da karfin
halin da za su jimri
yawa ba kamar da ba matan aure wasunsu ya hada da su ma daga irin wannan damuwa ne damuwa na gidan miji wanda idan kin kai kara sai dai kawai a ce miki koma ki yi hakuri wani in aka kai mishi kara a matsayin magabaci ba zai bincike ba wasu ba za su yi bincike ba ba za su saurara su ji lalle me ke faruwa ta ina za mu iya mu samu miki maslaha a wannan matsala taki ta gidanki so wannan yana iya sa mace ta rika tunanin cewa to me ma ma'anan in gaya ma wani me ma'anan in nemi taimako wurin wani bari kawai in sha abin da zai sa in manta da matsaloli na
to masauraro anan muka kawo karshen wannan hirar anan kuma za mu dasa aya 20 mana yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauki da wani sabon shira a madadin babbar bakuwar tamu Dr. Nafisa Hayatu Den da Ms. Julie Gresham da ta taya ni hada shirin ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya
a gai sheki yanzu kuma ga Zahara Fage da shiri na gaba
sharhin jaridan Amurka a cikin sharhin jaridan Amurka na wannan mako za mu fara da jaridar Epoch Times inda aka rubuta labarin tsohon daraktan hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka da ake kira FBI wato James Comey ya karya wasu ka'idodin gwamnati da dama da suka danganci rike bayanan hukumar tare da kwarmata bayanan da suka hada da hulɗa da shugaban Amurka Donald Trump ya kwarmata bayanan ne ga jaridar New York Times a cewar rahoton da aka fitar a ranar 29 ga watan Agusta daga Inspector General na ma'aikatar shari'a takardun bayanan da Comey ya fitar sun saba wa sashe da manufofin hukumar binciken ta FBI sannan ya keta ka'idojin yarjejeniyar aikin sa a matsayin shugaban hukumar Comey ya rubuta wasiƙun guda 7 ne akan tattaunawar da suka yi da shugaban Amurka Donald Trump lokacin da Trump ya sallami Comey daga aikin sa a watan Mayu na shekarar 2017 Comey ya kwarmata wasiƙun ga jaridar New York Times ta hannun wani abokin sa Daniel Richmond Comey ya yi ikirarin cewa ya bankaɗo bayanan ne don kokarin tilasta kafa bincike na musamman kwanaki kaɗan bayan da jaridar New York Times ta ga labarin wanda ya danganci tattaunawar mataimakin attorney general Rod Rosenstein ya kafa masu bincike na musamman na Robert Mueller sai jaridar Express ta Washington Post inda aka rubuta labarin cewa ƴan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Democrat sannan a hankali alamomi na da bayyanawa cewa irin gwagwarmayar da ƴan takarar jam'iyyar suke yi waɗanda za su kara da shugaban Amurka Donald Trump a zaɓe mai tunkarowa a baya akan samu kusan mutane 20 da suka tsaya takara amma yanzu lamarin ya sauya a ranar Laraba da ta gabata Senator Kristen Gillibrand ta bayyana cewa za ta janye takarar ta sakamakon rashin masu goyon baya tana daga cikin ƴan takara da ba su yi nasara haiwa muhawarar da za a yi nan gaba ba a watan Satumba sai jaridar New York Times inda aka rubuta labari bayan da yankin Puerto Rico ya tsallake rijiya da baya ana sa ran cewa mahaukaciyar guguwar iska nan da ake wa lakabi da Dorian ta nufi yankin Bahamas wanda kuma shine yanki mafi girma na Amurka yayin da karfin iskar yake dada karuwa. Cibiyar kasa mai kula da al'amuran da suka shafi mahaukaciyar iska a Amurka ta ce karfin iskan ya kai kilomita 140 a kowace awa. Masana suna hasashen cewa iskar za ta karasa arewacin Bahamas, yayin da ake sa ran cewa za ta karasa jihar Florida tsakanin ranar Lahadi da Litinin. Gwamnan jihar Florida Ron DeSantis Tini ya bayyana dokar ta ɓaci a jihar domin ma'aikata su samu damar ɗaukan matakan kariya daga irin ta'adin da iskar ka iya haifarwa wanda yake zuwa tare da ruwa kamar da bakin ƙwarya. Sharhin jaridan Amurka kenan kuka saurara na wannan mako. Ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya da kanan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To a gaida Zahara, yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu.
Assalamu alaikum sashin Hausa Radio America. Sunana Dallani Joja kabar jihar Neja Nigeria. Ina kira ga gwamnatin jihar Neja a halin gaskiya halin da muke ciki General Asibitin Kagara gaskiya ba mai kata. Ginin da daga kai marar lafiya a General Asibitin Kagara ba mai kata. Ba wanda zai sa masu ruwa, ba wanda zai masu kula da lafiyansu. Ya kamata duk wanda suka rige asibitin nan kuwa masu shara ne. Lalurori ne. Ya kamata gwamnatin jihar Neja ta mai da hankali a kan lafiyan talakawa jihar Neja. Gwamnatin talakawa su san cewa ana yi da su. Ina kira gare ga taimaka a zo a kawo mana wannan ma'aikatan nan. Ulamuna da shi ma'aikata Allah ya sa a ji kukan mu. Sallan Joja Kagara, jihar Neja, Nigeria.
Assalamu alaikum Biyoyi America mai magana Kasuma Aliyu Sardaunin matasan ƙasa da a jihar Sokoto. Ina son in wani da wannan damar kuke ba mu ne sakona ga 'yan ƙasa ta 'yan Najeriya. Mu ci gaba da kwara roƙon Allah, ya Allah shi ƙara da mu na samu Najeriya lafiya, shi ƙara ba mu lafiya da zaman lafiya. Wannan ta yata shakun da ke samu musamman arewa maso gabas da mu arewa maso yamma. Allah ka mu na ƙarshe ne. Ina roƙon Allah ƙara shirin mu na matasan mu, shi ƙara ba su natsuwa su samu ilimi na addini da kuma na zamani domin kauce mu zaman banza. Da fatar Allah shi ƙara taimakon shugaban mu ba Buhari, shi ba shi iko ya matalaka ne aika alhamdulillah da cigaba. Gode mai magana Kasuma Aliyu Sardaunin matasa a jihar Sokoto.
Assalamu alaikum VOA, mai magana Alaraf kana gaskiya babban auditor janar na kungiyar muryar talaka na Najeriya. Zan yi kira ga gwamnatin Najeriya da babban bankin Najeriya da sauran bankuna da akan kuɗi a jirgi wanda suka ce in an sa gan ba zai karɓu ba. Ya kamata gwamnati ta ba wa mutane wa'adi wanda zai ɗau lokaci zancen cewa ya gyaggyan kuɗi. Abinda ba kuɗi a ƙasar to kuma ana cutar da mutane. Yanzu masu kuɗi ana nema mutanen karkara a sasa tsara.
To yanzu kuma ga Baba Makeri da labaran duniya amman fa a taƙaice.
Kasashe guda uku mambobin kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya sun gabatar da wani daftari da ke kira ga tsagaita wuta a lardin Idlib da ke arewa maso yammacin Siriya, wanda ke fuskanta ayyukan sojojin gwamnati masu samun goyon bayan Rasha wanda suka fara tun cikin watan Afrilu.
To nan muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Kafin mu sallama da ku ga saƙon taya murna ga iyalan Mustapha Gide Malumfashi na jami'ar Bayero ta Kano saboda ɗaurin auren diyarsu Aisha Mustapha Gide da angonta Ibrahim Ahmad Kayawa da za a yi yau dinnan Juma'a 30 ga watan Agusta a masallacin Juma'a na Markas da ke rijiyar Zaki Kano da ƙarfe 1 na rana. Allah ya bada zaman lafiya da albarkar aure amin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ma shi Babu Makeri da ya karanto mana labaran duniya, da wanda ya haɗa mana sautin Salamon Abu da kuma injiniyanmu na wannan lokacin Jimi Cook, ni Ibrahim Kalma sai garba ke muku fatan alheri.